المسلمين وأشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka, masallacin suna da babban malamin mu Sheikh Abubakar Imam Isra, Allah ya kansa da rahama. A wannan yammaci na 6 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 28 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. Mun hada wannan masallaci wato dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma, wanda ajiya mun tsaya karkan aya ta 193 a cikin wannan sura mai albarka. A ta 192 fadan Allah ta'ala, fa in tahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Yau zamu tashi farkon aya ta 193 fadan Allah ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Kafin na akwai tambayoyi, wannan yace malam dan Allah kai nasiha ga mahaifin budurwata, domin kullun yana zuwa wajen tafsirin ka, kuma a gaba gaba yake zama. Kaga dole ne gaba gaba san dauka shi ne kenan, ko ba haka ba? Malam ni da ita muna son juna, kuma ina da sana'a, don har ciyar da iyaye na nake da ita, wai kan na ita sana'a ta ka. Amma ya ce ba zai bani ita ba saboda babana talaka ne. Na yi kokarin fahimtar da shi, amma ya ki fahimta, ya ce wai ya fi ni sanin rayuwa. Dan Allah malam a yi mai nasiha ya san arziki na Allah. Ai wannan baya buƙatar nasiha, a sai kawai mutum nasiha zai gane cewa arziki daga Allah yake. Wannan tabbatattun abu ne cewa arziki a wurin Allah yake. Shi yasa ma wajen neman arziki aka ce fastabu inda Allah ya rizq, ku nemi arziki a wajen Allah. Kuma shi yasa Allah ya ce inna Allaha huwar razzaqu bil quwwati matin, Allah shine mai azurtawa. Sannan dan baban mutum talaka ne, to baya nuna shi kuma talaka zai zauna. Ita rayuwa Allah ne yake raba ta akan ka'idar nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ya inganta hadisi cikin Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah. Manzala ya faɗi cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, ana hada halittar ɗayan ku a cikin mahaifiyar sai kwana 40 a matsayin maniyyi, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, daga nan sai ya zama gudan jini nan mai kwana 40, kawai kwana 80 kenan. Sannan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, daga nan sai ya zama gudan tsoka. To ya zama wannan gudan tsoka, to anan ne Allah yake sa mai kashi da sauransu a wannan kwana 120 yana cika su, sai ya aiko mala'ika. Mala'ikan nan zai rubuta mata adalinsa, zai rubuta mata arzikinsa, zai rubuta mata aikinsa, zai rubuta mata shi dan wata ne ko dan aljanna. Muna gane ha? Shi sa za a ga cewa uba sai zauna a gidan haya, amma ta ce ya taso ya yi wa kansa gida, ya yi wa uban gida. Saboda arzikin a hannun Allah yake, ya ba ɗan da yawa bai ba uban da yawa. Kuma ƙa'idar hadisi shi ne, ko da su malaman suna da magana a kan hadisin jiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, wanda ya zo zai auri ƴarku in kun yarda da addininsa da halayyarsa to ku aura masa. wa illa in kuma kun kin haka takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, sai barna sai yawa a bayan kasa, fitina da barna sai yawa a bayan kasa. Muna gane na haka wannan mahaifin ya ji tsoron Allah, in dai mutumin nan ba wata illa gare shi ba kuma zai iya daukan nauyin wannan yarinyar, to ya bashi. Sayyidina Abubakar yake ku yi aure sai Allah ya cika muku alƙawarinsa, saboda Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli, wanda kai aure in talakawa ne sai Allah ya wadata su da falalarsa. Da haka Sayyidina Abubakar yana ganin aure hanya ce ta arziki. In kaga mutum ya yi aure amma bai yi arziki ba, to dama iya wannan Allah ya ɗebo masa, kuma wannan yarinya ba za ta taɓa tsira da zama a gidan talaka ba, idan Allah ya yi a gidan talaka za ta gama rayuwarta, sai a bata mai kuɗin sai ya tsiyaye. Ka ganin gurin bayan talauci kuma za a ringa tuhumarta da cewa ƙashin ya gare ta, malaba haka ba? Amma aka ba wannan talakan kila sai ya ɗaga, sai ka ga danginsa suna cewa tana da ƙashin arziki, ba na ce wannan daidai ba ne, amma dai mutane suna yi. In kuma yana da wata illa da addini ya nuna ba za a ba shi aure ba, in aka hana shi saboda wannan illar ba a yi laifi ba. Misali fasiki ne yana neman mata bai kamata a ba shi ba. Misali ɗan zaman kashe wando ne, in kun ba shi ku ne za ku ringa aika mata da abinci, to kar ku ba shi. Dan shi ma Allah ta yi in bai da kuɗin da zai ɗaukar nauyin mace to kada ya aure. Wal yastafil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadli, sai bari sai Allah ya wadata shi. Amma in dai ba wata illa gare shi daga cikin illolin da suka hana a ba mutum aure ba, to lallai ya kamata a bashi, tunda suna son juna, yana da addini, sannan yana da halaye kyawawa, sai a bashi, sai a roƙi Allah ya azauta su. Da yawa daga cikin mutanen da za a gani da gida da mota, lokacin da suka yi aure ba su da wannan gidan, ko dai sun zauna a gidan aro ne ko gidan haya, ba su da wannan motar, ba su da kaza, ba su da kaza, haka suka yi aure. Amma daga baya Allah ya azauta su. Kamar yadda ajalinka dole sai ya same ka, to haka arzikinka ma sai ya same ka. Manzala ta kalma yake ba wata rai da za ta mutu face sai ta ga mutum ne arzikinka. Da haka wannan uba ya ji tsoron Allah. In kuma yana da wata ɗabi'a mara kyau da ta hana a bashi aure, to kuma wannan babu laifi a ciki. Amma in dai dan magana talauci ne, a'a, tunda yana da sana'a zai iya ciyar da ita a bashi, ita kuma tana so, shi ma yana so, sai a basu su auren su. Muna gane ha? Manzala sallama da ya ba ta yi na aliyarta, sai na aliyar da kuɗi ne? Bai da kuɗi, hatta in shi a suna faɗa, lokacin da aka zo za a yi auren Fatima, Abubakar da Umar su suka ba ta yi na Ali shawara, ya je ya nemi Fatima ‘yar gidan Annabi sallama. Aka ce saboda me? Saboda Abubakar sarkinsa ne, Umar ma sarkinsa ne, Usman ma sarkinsa ne, har ma ana kiransa da Zunnurai, saboda an ba shi ɗaya tara an ƙara masa. Sai suka ba shawarar, kake kai ma je ka nemi ‘yar gidan Annabi sallama. Da ya je ne ma sai Annabi sallama ce kawo ka dace a ɗaura masa aure. Sayyidina Ali bai da ko sisi, sai je ɗauki sulkinsa na yaƙi, da ya ɗauki sulkinsa na yaƙi sai kai Usman ɗan Affan, tunda mai kuɗi ne ya siya, yake ka sai sulkena na yaƙi zan biya ta dakin a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake nawa zaka san mun, yace dirhami 400 da mu ko na abuka masu haka. Da haka Sayyidina Ali ya ba Usman ɗan Affan sulkinsa na yaƙi, shi kuma ya ɗauko dirhami 450 sai ya bashi. Ko littafin Hikmatun min at-Tarikh ka karanta za ga wannan magana. Da haka da ƙarshe bayan an gama siliki, Sayyidina Ali ya rike kuɗi, Usman ɗan Affan ya rike siliki, kaga an gama siliki. Sayyidina Ali zai tafi, Sayyidina Usman sai ya kira shi, sai ya ce maka wannan silken na waye? Sai Sayyidina Ali ce naka ne Usman, tunda na riga na siyan ma. Ya ce wannan kuɗin kuma na waye? Ya ce kuɗin ko nawa ne, tunda na riga na siyar ma ka ba ni kuɗin. Sai ya ce mai unguwar silken na rike a hannunka? Ya ce wannan kuɗin da na baka ka je ka biya ka dace ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan silken kuma ka rike kayan da ka ci gaba da yaƙin arna a tafarkin Allah. Haka aka yi, ya je ya biya ɗan gidan, da ya je ya biya sadaki, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira Abubakar da Umar da Uthman da Abu Ubaida da Talha wadannan al-ashratu al-mubashshirun bil janna da wasu abai ke kira su ce da yau zan daura ma aure da Fatima wannan sadakin da ya bayar da shi aka maka kayan daki wanda Aisha a Fatima tana yin aikin gida ma hannun ta yin kanta ta duma dan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ta ce aka saboda aure yana da muhimmanci yana da imani da daraja ba abu ne na kudi ba na tabbatar fifikon da ke tsakanin Annabi da Sayyidina Ali bai kai fifikon da ke tsakaninka da wannan yaron ba to me yasa ba za ka bashi ba ta kamata ka bashi arziki a hannun Allah yake duk mun yi aure ba mu da kosisi ba ko kobo amma sai Allah ya ci gaba da rufa ma asiri a cikin rayuwa amma in yana da wannan akan bai da wani hali na suka da za a hana shi aure amma in yana da halin da za a soke shi a hana shi aure shi ma halin da shari'a ta haramta a bada aure ba kai halin da kuke gani ba ka san wani abokin mu ya je zai aure ba na manta wannan abu a wani gari garin bakauye ne ina faɗa sunan garin kowa ya sani da ya ji abin da aka yi masa ya kashe ce wannan yarinyar ta ga digirinta ta karanta economics kai kuma me ka karanta dan Allah sharadi ne dan mutsayi digiri sai kai digiri za a baka aurenta da aka kai ka hana shi yanzu gidan da yaron yake ciki ya kai gidan ya kai na miliyan 200 dan a cikin nasara GRA yake gidan sa yake mota ce wace ga dama jiya sai da je ka rike digirin ya mata abin da zai mata da aka mu dena sa kudi a cikin harka aure Allah ta'ala shirye da mu ina jin matsalar shawarwari daga yau ko ko bai zo ba zai ji labari wannan yace ina ma malam fatan alkhairi ya matsayin rancen kudi wai rancen kudin maya za ka ranci 100 daukan ma naira 15 wannan fatuwar banda fitowa a kanka illa dai na san da Bashir Ali Umar na masallacin Al-Furqan yayi fatawa akan wannan kuma abinda fatawar da Bashir Ali Umar ta nuna cewa su wato su gidan maya ba kudi suke sayar ma ba kudi suke sayar ma sabis suke yi ma dan kai in ka tashi kudin sabis kake biya da ka tunda sabis suke yi ma kake biyan kudin sabis wannan babu riba a ciki amma da kudi suke sayar ma a matsayin kudi da za ka amfani shi ne a nan riba za ka shiga ciki ni ma wannan fatawar dinta ne Allah ta'ala ya kama daji wannan ce malam ina da sabuwar amarya kuma ta samu admission a jami'a domin karatun medicine shin ya halatta mu yi tsari na tazarar haihuwa domin kada ciki ya kawo mata cikas ga karatunta kasancewar ta sabuwar ɗalibi dama abin da yake haramun shine kayyade iyali ko mutum ya zama wani bature ce ai ku jahifa wasu ma saboda tsabagen boko kawai sai su je a juyar da mahaifar sai an gama juyar da mahaifar kuma guda biyun ko ukun sai su mutu ka zo za ka ce za ka ƙara aure saboda kai baka da ɗa kana son ka samu ɗa ita kuma ta ce ba ta yarda ba to amma tazarar iyali inda dalili tazara ba ƙayyadewa ba tazara misali mutum yana haihuwa shekara ɗaya duk shekara ɗaya ko shekara biyu a matsa ta zama shekara uku ko shekara hudu saboda wani dalilin da na iya kaucewa ana iya rasa dalilin wani abu malamai suka ce wannan babu laifi a ciki misali idan mace tana kwanika tana shan wahala ko ɗan da suke haifa suke yin wannan kwanika suna shan wahala tana haihuwa duk wata 15 babu laifi a mayar shekara biyu ko a mayar shekara uku dan wannan yarin ya lafiya ita kuma ta daina shan wahala kamar karatun medicine muna buƙatar shi a ce muna da mata wanda suka karanta medicine musamman dan su taimaka wajen kulawa da matanmu kuma wannan tajriba ta faru cewa so da yawa idan mace tana karatu kuma tana haihuwa takan iya rasa karatunta wannan abu ne tabbatacce ba kowace mace bace kike iya gata da ciki kuma ke karatu muna gane ha ba ko ta mutunci ya ci haka a ce ga tana karatu kuma ciki yazo har ta haifi da samu matsala ba to kaga ita wannan babu ne fiki dan sa tazarar iyali gurgudan yadda zai ba ta dama ta gama wannan karatu in ta gama wannan karatu ko sai ta ci gaba da haihuwarta me yasa kai wannan ta yi ne dan ta cimma burin ta na wannan karatu kamar yadda mai rashin lafiya ta yi ne dan ta maganin rashin lafiyarta amma ƙayyade iyali da sunan tsoron talauci to wannan kuma harama wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wani gurin ko min imlaqin wani gurin yace nahnu narzuquhum wa iyyakum wani gurin yace nahnu narzuqukum wa iyyakum da wannan aka ce in gidan talauci ne da dan da iyayen duk Allah ne zai azabta shi muna gane ha da dan duk Allah ne zai azabta shi haka ba a yin haihuwa dan tsoron talauci a sai dai dan idan akwai larura wannan babu laifi a tazara ba a ƙayyade ba ƙayyadewa haramun ne ina jin mun gane ko Allah ta'ala ya samu da shi sai Allah ta'ala ya nam Allah tabaraka wa ta'ala yana kokarin nuna mana hatsarin shirka da kuma dama da ya bamu yaki kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa katiluhum ku yake su hatta la takuna fitna har sai ya kasance babu wata fitna me yake nufi da fitna anan shine shirka ko wani abu da zai raba kan mu'minai to idan kafirai suka zo za su samu ku irin wannan a tsakanin ku to ku yake su har sai wannan fitna ta kawo ويكون الدين لله كما الدين يا زمان الله ونقول ويكون الدين كله لله كما الدين غبا ان يا زمان الله ne kamar dake cikin suratul anfal mana ya zama ba a shirka ba a raba kan musulmi addinin Allah kawai ake yi muna gane ha sai Allah ya ce fa in intahu idan kafaran nan sun hanu sun daina shirka sun daina kokarin kawo baraka a cikin al'ummar musulmi to sai Allah ce fala udwana babu sake kai wani hari illa ala zalimin sai akan wanda sai zalunci ta hanyar bayyana da shirka ko kuma raba kan musulmi muna gane ha to sai dai waɗanda kai wannan shi sa lokacin da aka samu sabani na sahabbai an samu akan daga Abdullahi dan Umar yake cewa ataqu rajulani fi fitnati ibn Zubayr lokacin da aka yi fitnat ibn Zubayr to waɗansu mutane guda biyu sun so masa fa qalat kace inna an-nasa dayya'u وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان تخرج اما بمغنك اوجن wannan yaki ba bumganka awajan wannan fitna ba me yasa sai yace yamna'uni anna allaha harrama dama akhi abin da yana ni shine Allah ya haramta mun jinin dan uwana dan haka in aka samu sabani tsakanin mu'minai karka shiga jama'ar mu'minai waɗannan da jama'ar mu'minai wannan suna fada to abin da zaka yi shine sulhu amma karka shiga saboda addini ya hana ka taba jinin musulmi dan uwanka qala fitkati alam yaqul illahu wa katiluhum hatta la takuna fitna wannan abun fitna ne amma Allah bai ce ku yake su har sai ya ga ba fitna ba fa qala sai ce katalna hatta lam takun fitnatun wa kana ad-dinu lillah aida kan mun yi jihadi mun yi yaki sai da muka karye duk waɗansu kafirai addini ya zama na Allah ne gaba daya sai ce wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna, ku kuma yanzu kuke ku yaki har sai an samu fitna. Shi kuma Allah ya ce har ka a samu fitna, domin in mutane suka zo suna yi ƙarjuna a fitna ne. Wannan zai baka fahimtar cewa da shirka da raba kan musulmi su zo a haɗa su faɗa shi ma fitna ne. Kaga to ba za ka je ka shiga wannan faɗan ba, in ka shiga wannan faɗan kana tabbatar da fitna ne. Abin da za ka iya shi ne nan gurin sulhu za ka yi don a janye wannan fitna. Muna gane ha? To wannan abin da yake nan ayat suna nuna mana lallai za mu yaƙi kafirai har sai sun daina shirka, za mu yaƙe su har sai sun daina raba kan tsakanin musulmi, domin iya daga cikin abin da kafirai suke so shi ne su raba tsakaninmu, su raba tsakaninmu ta hanyoyi daban-daban. An raba mu ta fuskar addini, wannan kaza yake yi, wannan kaza yake yi, wannan kaza yake yi. Bayan kowa da za ka tambaye sai ka ce sai cewa musulunci yake yi, ta hanyar cewa musulunci gaskiya shi ne musulunci da ya gina shi akan Qur'ani da Sunna. Muna gane ha? Shi ne musulunci gaskiya wanda ya gina shi akan Qur'ani da Sunna, akan fahimtar sahabbai. Me yasa Qur'ani daga Allah yake, hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake? Me yasa aka ce fahimtar sahabbai dan su ne wanda annabi ya fahimtar da su Qur'ani da hadisi, sun fi kowa fahimta. Amma an raba mutum fuskar addini don a ringa samun rikici, an raba mutum fuskar gari-gari. Da Najeriya da Nijar duk ɗaya ne, amma ɗan Najeriya ne ɗan Nijar gari ga ɗan ƙauye. Eh mana, ana yin magana zai ce ai ɗan Nijar ne. To kaga an yi nasara a kanka. Yanzu mutumin da ya zo daga Nijar da cikakken imani ya samu ɗan Najeriya mai ragon imani, waye ya fi wani a gurin Allah? Ɗan Nijar. Inna akramakum indallahi atqakum, akai mana wannan rabe-raben. Kaga an raba mutu fuskar ƙasa, shi yasa abu yana samun musulmi ɗan Najeriya ɗan Nijar ba ruwansa, abu yana samun musulmi ɗan Nijar kuma ɗan Najeriya ba ruwansa. Aka zo aka raba mutu fuskar siyasa, duk siyasa ɗaya ce fa, kowace siyasa ga ɗauko ɗaya ce. Siyasa ce akwai arme akwai musulmi, akwai arme akwai musulmi, ko akwai siyasa musulmi kawai? Babu. Amma abin mamaki, Manzo Allah sallama ya ce zagin mumini fasikanci, kashe shi kuma kafirci. Amma sai ga waccan siyasar, siyasar A da siyasar B, an ɗauko makami, kowa zai iya zubar da jinin kowa, ana yi ko ba a yi? Kuma Allah ya ce, Manzo Allah sallama ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, da jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku. Ba za ka zubar da jinin musulmi ɗan uwanka ba, ba za ka taɓa dukiyarsa ba, ba za ka zubar da mutuncinsa ba. Yanzu da wani musulmi yana wata jam'iyya zai je ya yi zina a kama shi, sai ka samu ɗan ɗaya jam'iyyar da suke adawa ya shiga cikin gidan rediyo yana cewa ai wannan an kama shi, ai zina. Ya manta da hadisin man satara musliman satara hulla. Shi yasa in siyasa ta zo sai manta duk abin da ya haɗa mu na addini, kawai sai mu shiga rigimar siyasa, tare da cewa kai da kake jam'iyyar A ni nake jam'iyyar B, duk wani haƙƙi na musulunci wajibi ne sai na kare ma, kai ma wajibi ne sai ka kare min wannan haƙƙin, dan Allah za a yi rigima. To musulunci muke ajiyewa a gefe, kowa ya gano hanya ce ta samun kuɗi, bari ya je abin da zai samu kuɗi. Wanda wannan ba daidai ba ne, duk wani abu da ya zo za mu hukunta shi ne da musulunci. Ita demokradiyya fa da take gani, an kawo ta ne dama don a cutar da musulunci. An ba ka baban mu da tsarin mu na musulunci, mana ba mu da tsarin shugabanci? Muna da shi kuma ya fi kyau. Shi yasa wani mai bincike ce ita kalmar demo, den da ya ga demo to kalma ce mara kyau. To ita kuma demokradiyya ya ce asali an haɗa ta ne da demo da kuma crazy. Democracy abu mai kyau kuma ga hauka, kaga akwai matsala. Abu mara kyau kuma ga hauka, kaga akwai matsala. Kuma ka kalla aka ce demolish, kamar wannan masallacin yana tsaye a rubuce shi, shi ne demolish. An yi demolition ɗinsa ko ba haka ba? Kaga demoti a ciki. Yanzu ga zanga-zanga a fito ana hayaniya, ita ma demoti, demonstration. Kai ɗan ƙaramin aljini ma sunan sa demon, duk kalmar demo, demo ba ta da kyau. Amma an zo an ƙaƙaba mana ita, kuma muna biya ƙarjuna, muna cin mutuncin juna, muna wulaƙanta juna. kuma sai zama gaba ɗayan mu mai jira kulli Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tubillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Shi mulki Allah ne yake bada, ko da haramun mutum ne Allah ne ya ga dama ya ce mulkin da Allah bai ga dama ba zai ci da haramun ba. Ashe in wani ya samu sai hankalin sai kwanta ka koma ga Allah, domin manufar shi ne a raba mu a matsayinmu na musulmi. To mu kuma mu yadda cewa ba za mu rabu ba, kowa ya je abin da zai yi, ba wata jam'iyyar addini. Duk wata kake ganin kana da mafita a ciki je ka yi, amma kuma kar ka yadda ka ruguza alfarman musulunci da ke tsakaninka da ɗan uwanka musulmi. Kar ka yadda da wannan, ka zage shi, ka yi da shi, ka yi munafuncinsa, ka zubar da jininsa wannan haramun. In ya zama dole sai an yi wannan za a yi siyasa, to kafita da gaske. Kawai kafita. Kafita ka riƙe musuluncinka. To addinin musulunci bai damu rarraba ba. Shi sai ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Wala tanaza'u kada ku ringa ja'in ja da junanku. In kuna yin wannan sai ku watsi, jininku sai ya tafi. Sai Allah ya ce ku yi haƙuri, Allah yana tare da masu haƙuri. Dan Allah ma in dai za ka zauna da ɗan uwanka sai ka yi haƙuri, in ba ka yi haƙuri ba rayuwar ba za ta yi ba. Kowaye za ka zauna da shi, ko mahaifinka ne, ko mahaifiyarka, ko ƙaninka, ko uwanka, ko ɗanka, ko matarka. Duk mutumin da zama Allah ya ɗauki da shi yau za ku haɗu gobe ku haɗu, wallahi sai kun yi haƙuri da juna. In ba ku yi haƙuri da juna ba wannan zaman ba zai yi ba. Allah ta'ala ya kama gari. Allah ta'ala ya ce. Allah tabaraka wa ta'ala yake ash-shahru al-haramu bi-shahri al-harami wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma wal hurumatu qisas ita kuma alfarman nan daidai take faman i'tada 'alaykum duk wanda ya ƙetare iyaka akan ku ya muku ta'addanci fa'tadu 'alayhi kuma ku ƙetare iyaka akan sa bi mithli ma i'tada 'alaykum da gargadan abin da ya ƙetare iyaka akan ku. Allah ya ce wattaqullaha ku bi tsoron Allah wa'lamu sannan ku sani annallaha ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron sa. Malamai wajen fassara wannan aya sun kawo magana guda biyu kamar imamul bagawi a cikin littafin sa na ma'alimut tanzil, littafin sa na tafsiri na ma'alimut tanzil yake cewa dalilin wannan aya shi ne a shekara ta shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an nuna masa a mafarki cewa bayan an kore shi daga garin Makka ya yi hijira, to a shekara ta shida ta hijira ya gani a mafarki cewa zai zo garin Makka zai yi umara. Sanda Allah ya faɗa suratul Fatih laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq kan ta'ala
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين مسلمين رؤوسكم والمؤمنين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل منكم ذلك مسحرا قريبا.
Allah tabaraka wa ta'ala yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq, mana Allah madaukakin sarki ya gaskata wato wannan mafarki na annabin sa na manzon sa da gaskiya. Me mafarki yace la tadkhulunna al-masjid al-haram, za ku shiga cikin masallacin haram insha Allahu aminina kuna cikin aminci muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takafu, wato kun suna da lafiya ake kan so kuma za ku sai sai ba ku tsoron komai za ku je ku yi wannan umara. Da haka a wannan shekara ta shida manzo Allah sallama sai ya shirya tafiya umara. Da suka je za su shiga garin Makka a daidai wata bishiya gurin da ake kira Hudaybiya, a nan gurin sai kafirai suka ce ba su yarda su shiga garin Makka ba sai dai shekara mai zuwa. wanda wannan har aka zo aka rubuta alƙawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ma wanda aka turo wajen alƙawarin daga cewa manzon Allah yana yin kaki zai jefar wani sahabi zai tare ya shafi a jikinsa, idan manzon Allah zai yi alwala zai ga kokawa sabai ce kowa tara ya shafa wa kansa albarka, sai ce wallahi bai taɓa ganin wannan ba sai a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda sahabai ke san shi. To wannan hana fitin da aka yi wanda suka koma a daidai wannan gurin bishiya a nan suka yanka a nan suka yi aski, lokacin da Annabi ya ce ma su yi sahabai ba su yi ba har sai da ya je gurin Ummu Salama ta ba shi shawara ta ce ka fara yi za su yi, saboda sai na Umar suna ganin cewa ba su ne akan gaskiya ba, ya sai da suka zo nan za a hana su wai a yaƙi mana, har sai na Umar yake da Annabi Salama ba ka ce mana za mu shiga garin ba, yake da nake ma za mu shiga garin kuma a wannan shekara kenan, ai ban ce ma wannan shekara ba, wannan yasa dai sahabbai suka koma da haka shekara ta bakwai sai suka dawo don yin wannan alƙawarin don shiga garin Makka, wanda a wannan daidai wannan lokacin ne manzon Allah sallama yana wajen Hudaybiya ɗin nan, amma a daidai wannan lokacin aka ba shi labarin cewa tunda Uthman ɗan Affan ya shiga garin an gaya mai cewa ai kin kashe Uthman, a nan ne manzon Allah ya ringa wa sahabbai mubaya'a zai je ya yaƙi kafaran Makka saboda an ce an kashe Uthman, shi ne ma'anar innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadu Allahi fawqa aydihim. To Imam al-Baghawi sai ce wannan abin da ya faru a Hudaybiya shi ne yake da alaƙa da wannan aya, dalili sun hana su shiga Makka a gari a wata mai alfarma, da haka shekara ta bakwai su ma suka dawo za su shiga garin Makka a wata mai alfarma, shi ne ash-shahrul haramu bish-shahril harami, ma'ana kun hana su a wata mai alfarma yanzu sun zo za su shiga a wata mai alfarma, shi sai ya ce wal hurumatu qisas, ita wannan alfarmar da girman da darajar ai kisasi ne daidaito ne, kun mana a wancan watan mai alfarma mu mun muku a wannan watan mai alfarma, lala mun gane magana ta biyu da malamai ke faɗa shine kafirai ne suka yaƙi musulmai a wata mai alfarma, su ma musulmai sai aka kai sirama a cikin wata mai alfarma, shine Allah ya ce ash-shahrul haramu bish-shahril haram, tunda kun yaƙe mu a cikin wata mai alfarma duk da ba a yaƙi a ciki to mu ma za mu yaƙe ku a cikin wannan watan mai alfarma, shine ma'anar ash-shahrul haramu bish-shahril haram wal hurumatu qisas, muna ganewa alfarma ai daidai dosi tunda ku ba ku mutunta wata mai alfarma ba kun yaƙe mu, mu kuma za mu shiga cikin mutuncin wata mai alfarma mu mutunta shi mu kare kanmu mu ma mu yaƙe ku, wata mai alfarma da wata mai alfarma ita ko wannan alfarmar ai daidai dosi dan kun ce ta alfarma, dan yanzu misali yanzu sai aka ce ma misali gwamnati ta sa doka cewa a watan April kar wanda ya je yaƙi a watan April, misali kawai sai waɗansu da suka ji an faɗa haka kawai sai suka ɗauko makami suka shigo garin, kawai saboda an ce a watan April gwamnati ta sa doka kar a yaƙi kawai sai kuɗa ce ta tarin kuna mutuwa, zai yiwu ba zai yiwu ba, kuma dole ku ɗauko makami ku yaƙe shi, to sun san wata mai alfarma ba a yaƙi suka zo suka yaƙi musulmi, kaga dole musulmi su ma su zo suka yaƙe su, muna gane ha, shine ash-shahrul haramu bish-shahril haram wal hurumatu qisas, sai Allah yake faman ittada alaikum, duk wanda ya ta'addanci ya ƙetare iyaka a kanku ya cutar da ku ya yaƙe ku ko ya kashe ku fa'tadu alayhi, kuma ku ƙetare iyaka a kan shi amma bi mithli ma ittada alaikum, da gwargwadon abin da ya ƙetare muku iyaka ba za ka je kai sama da abin da ya ma ba, kaga wannan yayi daidai wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi, yayi daidai da wajen za'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha, muna gane ha, shi sa Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi ash-shahr al-haram, manzo Allah bai kasance yana yin yaki a wata mai alfarma ba, bai kasance yana yi ba, illa an yughza sai dai an yaki shi, idan an yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata mai alfarma to yana yin yaki, muna gane ha, shi yasa yake wani hada lamma balaga annabi sallallahu walamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukhayyim bil hudaybiyah yayin da labari ya riki manzala ta kalama yana cikin hemarsa a cikin hudaybiyah labari ya zo maka anna usmana qutil cewa an kai sayyidina usman a garin makka wa kana qad ba'athahu fi risalatin ila mushrikin ila mushrikin dama a lokacin annabi ne ya aike shi zuwa gurin mushrikai kawai sai ji cewa an kashe shi baya'a ashabahu nan take man dan Allah yayi wa sahabbansa mubaya'a wa kanu 1400 shajara ala qitalil mushrikina su 1400 nan take man dan Allah ya musu mubaya'a kan cewa za su yi yaki kafare saboda me saboda sun yaki musulmi a wannan wata falamma balagahu anna usmana lam yuqtal amma da labari ya dawo cewa a ba kashe usman ba kaffa an dalika sai man dan Allah ya janye hannun sai fasa ya kasu وجنها الى مسالمه سي كركته زوا ذا ايسلو والمسالمه فكان ما كان هل اكذو اكي ابن ده اكي منا غانيا وتالي الفرما با ان يجي ما اي ثلاثه وتقول لا kuji tsoron Allah wa alamu sannan ku sani anna Allah ma'al muttaqina lalle Allah yana tare da masu jin tsoron sa malami ce amrun lahum bi ta'ati Allah wa taqwahu wannan gaba ta wannan aya tana umarni ne ga mu'minai da da'a ga Allah da jin tsoron Allah wa ikhbarun an bi annahu ta'ala da ko ba da labari cewa Allah ta'ala ma'al ladina taqaw yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah akan kaida inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to ne irin tarayya Allah yake tare da su bin nafil wal ta'yid fi dunya wal akhirah Allah zai ce miki masu jin tsoron Allah ya karfafe su a gidan duniya da gidan lahira shi sa duk abin da kake nema ka ji tsoron Allah in kana jin tsoron Allah ba abin da Allah ba zai ma ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا komai abin da ake so shine ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah in dai akwai tsoron Allah za a yi nakara amma in ba tsoron Allah babu nakara duk yanayin rayuwa da ana ciki rashin tsoron Allah ne kowa bai ji tsoron Allah ba kowa shi biyan bukatar sa ne a gaban sa in ka ji tsoron Allah kuma sai Allah ya tsare ma matsalolinka muna gane ya in ka ji tsoron Allah sai Allah ya tsare ma matsalolinka amma in kai abin da kaga dama shikenan sai ka sakamakon abin da ba shine ya dace da kai ba duniya nawa take ka tsaya kai tunani duniya nawa take ka rabe a duniya ba kai shekara 100 ko da 20 zai wahala ka samu mutumin da ya shekara 100 jami yanzu dai ba sai ganin mutumin da ya rayu shekara 100 jami ba to ka kaddara za ka yi shekara 100 jami a duniya kai daga nan sai me sai mutuwa kuma in ka mutu ne za a ma hisabi shi ne da abin da ka aikata a gidan duniya so da yawa Allah yakan faɗa bai ce in kun yi kaza zan yi muku kaza amma rashin yaqininmu da Allah sai mu ki to daga nan sai mu shiga wahalar rayuwa amma ka kwatanta duk inda Allah ya ce kai kaza zan ma kaza ba yadda za a ce wannan abin a ce Allah bai yi ma ba sai dai Allah sai yake jarraba ka amma Allah zai yi ma idan kana so ka gwada taimakawa wanda ba su da shi a rayuwarka kaga dan abin da kake samu naira 10 naira 20 a ciki zaka dan ware ka ba wanda bai da shi kai kuma ga yadda Allah zai buɗa ma hayya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matsar wannan bawan yana cikin taimakon dan uwansa in ka tsoron Allah ba abin da Allah bai ma ba kudi ne kake ganin su da wahala ba sai Allah ya mai da su ba su da kima a wajen ka na daga cikin abin da ake faɗa akan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya kanka da rahama iya daga cikin abin da ake faɗa a cikin labarin da shine duniya ba ta dame shi ba ina da wani kanin mahaifi shi ba dan izala bane amma yana zuwa gurin sa karatu lokacin da ake yake raye yana zuwa gurin sa karatu yace yana daga cikin abin da yasa ya sallama masa yace wannan labari ne naka ji labarin a gari shi kuma yace da shi ya faru a gaban ta kai faru wani bawan Allah aka sace mai mota sai bai san malam ya ga malam cewa malam an sace mai mota sai malam yake zauna a tashi da karatu a kan yadda za a yi amma tunda shi malam mutum ne na Allah wanda kuma haka Allah yake yi in kai yadda da Allah sai Allah ya yi da kai in ka gaskata Allah sai Allah ya gaskata ka malam bai san me zai yi ba a lokacin kawai dai ya ce mutumin ya zauna a gama karatu daga nan za a fara tunanin ya ga a aurare wannan mutum matsalar sa sai a kawo malam sabon mota dal a leda ana kawo mai sabon mota dal a leda yace ina bawan Allah da aka sace mota yace gani yace to ga motar ka Allah ya dama da ita ya ba shi sabon mota yake to da yake bai damu da ita duniyar ba yanzu a bashi yanzu zai bayar yanzu a bashi sai shi duniya bata bashi wahala ba kwata-kwata duniya bata bashi bai dauke ta ma da muhimmanci balle ta bashi wahala to me yasa Allah ya masa wannan saboda ya gaskata Allah ne sai Allah ya gaskata shi saboda ya yarda da Allah sai Allah ya yarda shi amma mu yanzu gani muke rayuwa zamu da dabarar mu ne ba da tsoron Allah ba kowa dabarar ta yake kai kasuwanci da mutum ya cuce ka a harkar aiki ya cuce ka harkar aure ya cuce ka harkar zamantakewa a unguwa ya cuce ka kai wani harkar masallaci ma sai ya cuce ka to shi ka sai ka ganka da matsala amma ta ki ruwa saboda baka gaskata Allah ba da ka gaskata Allah da ba abinda ba za ka samu saboda shi Allah baya karya alƙawari baya karya alƙawari irin waɗannan labaran ya kamata mu rinka tunawa kanmu dan ka sa mutane su ma su rinka rage abubuwa a rayuwarsu wata rana a masallacin juma'a mu na markazin Imam Bukhari mun yi sallar juma'a sai muka shiga dan ofis haka muna tattaunawa a cikin sai maganar Malam Ja'far ta zo Allah ya ji kansa da rahama sai wani bawan Allah ya ce su fa a gidansu ba wanda suka yi da shi a malami irin malam Ja'far sai nake mai dalili yake wata rana yayansa ya taɓa zuwa gurin malam Ja'far yace yana da fatawa malam Ja'far yace mai fatawarka yace mace gare ni mai kirki mai mutunci ni kuma na rasa hanyar da zan rinda bi ina ciyar da ita sai malam Ja'far yake wannan fatawar kanta ka tana da tsauni bari gobe da azhar ka dawo dawo gobe da dawo sai tana da mai kayan abinci sai ba shi kudin cefa ne yace har yanzu bai gama nazarin fatawar ta ba amma dai yaje yace baya wata sana'a yace yana yi sana'ar da suke ce sana'ar hulun yake nawa ne zai ishe ka jari yake 30,000 ko 40 malam Ja'far ya samu rana yake dawo rana da ya damu kafin ya dawo malam Ja'far ya tana da mai da 50,000 ta jari ya tana da masa da 20,000 ta ce fa ne a gidansa bayan ya bashi wannan sai ɗauki naira 5,000 sai yake masa ina wannan matar ta ne kirki yake tana nan yake to wannan kuma ka bata yake masa dan Allah wannan abin da nama kar ka biya kowa a duniya abu biyu nake so shine ka roƙa min Allah ya karɓa na biyu kuma shine idan Allah ya haɓa ka arzikin ka rinka taimaka wa mutane wannan bawan Allah yake wannan shine sanadiyar miƙe wayayensa har shi ma yanzu ya zo ya shiga wannan sana'ar ta hula kaga da yake yayi abin dan Allah sai Allah maɗaukin sarki ya sa wancan din ma albarka to haka ya kamata mu rinka kwatantawa shi karatu ai kai ana yin karatu bane kawai birr a wuce a su ake ka aikata a aikace ka taimaki wanda bai da shi ka ji tsoron Allah a rayuwarka wallahi wallahi sai Allah ya aika ma da duk abin da ya karfin ka amma in kake da dabarar kanka zaka rayu zaka iya rayuwa da baraka kuma ka tambayi duk wanda yake da iyali ya kalli samun sa ya kalli hidimar sa shin samun sa daidai yake da hidimar sa hidimar ta tafi samun sa yanzu din nan muka ce albashin mu zamu kalla to abinda muke yi a rayuwa ba za mu yi ba dan na tabbatar a cikin mu duk wanda yake da albashin 120,000 yana da babban albashi anan gurin sai ka samu wanda 300,000 ba ta rike shi a wata ba to na yake samun 180 bai sani ba daga Allah saboda wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Allah ta'ala shirye da mu. Kana ta'ala ci wa amfiku fi sabilillah. نعم الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله كثير جدوك يركو دومن أغا كلمر الله الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كذا خجيفة كنكو أتكن هلكة وأحسنوك شوتك إن الله يحب المحسنين لن الله تبارك وتعالى نسمت عن ذلك ما شوتك وانا wannan ayar idan ma kalle ta a farkon ta tayi umarni da me wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku a hanyar Allah dan daga kalmar Allah saboda shi addinin musulunci addini ne da ake raya shi da abu biyu rai da dukiya rai ne da dukiya duk inda Allah zai magana sai ya ce ku yi jihadi a hanyar Allah da dukiyarku da rayukanku. Muna gane ha? Wani gurin Allah yana gabatar da rai akan dukiya. An makaranta mana inna Allah istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة للي الله تعالى يا سيادة وجمه من الميسيا أنفسهم وأموالهم رأيك أنسوا لبيوتي وينسوا فشيكم يذيباتيك بأن لهم الجنة الله يذيبات الجنة الله يفضل أن فيما قلنا الدوكيا دكماري أتكين سورة النساء ياي أتكين سورة الأنفال yayi a cikin suratul hujurat yayi a cikin surori daban-daban yayi a cikin suratul tauba wani gurin Allah yana gabatar da rai kafin dukiya kamar wannan aya wani gurin kuma Allah yana gabatar da dukiya kuma kafin rai an ma karanta mana innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu yayi ta karama kaga nan gurin sai Allah ya gabatar da dukiya kafin rai amma nan cikin suratul tauba sai gabatar da rai kafin dukiya haka Allah yake yi a cikin littafin sa dan ya nuna ma da wannan ne ake daga addini to nan sai Allah yake ku ciyar da dukiyarku a hanyar Allah a cikin suratul baqara sai Allah ya ba mu labari sakamakon da zai ba mu idan mun ciyar da dukiyarmu a hanyar Allah yake masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah Allah yake mu ciyar da dukiyar mu a hanyar Allah sai yake masal a can gurin sai yake masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah misalin wadanda suke ciyar da dukiyar su a hanyar Allah kamar sali habbatin anbatat sab'a sanabila kamar ka sanya kwaya ne a cikin kasa ka shuka wannan kwaya guda ɗaya sai ta fitar ma da gangarmiya guda bakwai sannan fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangar ne akwai kwaya 100 kaga ka sa dai ka samu 700 manzo Allah cikin hadisi yake Allah zai ninnin kama sama da haka sai Allah ce wallahu yuzaifu liman yasha Allah yana ninnin ka wanda ya ga dama ma sama da wannan wallahu wasiun alim saboda shi Allah mai yalwa ne masani babu talauci a tare da Allah ko a mutane yanzu ga mutum yana kashe kuɗi da kirdiga kai abu na kaza na 1000 a'a na 500 kalaka amma in yana da kuɗi kawai ɗaya ba zai ciwa buka kaza na kaza ajiye a gida sai ma ya lalace Allah rawa mu talauci eh mana manzo Allah kullu na ta Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal faqr ya ubangi ina neman tsarinka daga talauci da kafiri ai talauci da yi ba mai ba ko kada mata ka sai ka rina ka an baka da kuɗi dan kama ba zai rinka bin magana muna gane ha in kana so danka yana hango kai tuho dubudu to in ka dawo da kasuwa ka rinka tuho mai da wani abu amma yau ka je ka dawo ba komai gobe ka je ka dawo ba komai wata yana wata kasa in yanzu ka ce gaba muku ne na gaishe Allah shi da mu wala tulku bi aydikum ila tahluka bana mu san tunan gaba sai mun karanta hadisin Hudzaifa ha sai mun karanta abin da yazo daga Askam ibn Abi Imran yake cewa sun je wani yaki a Constantinople wanda yake jagoranta ahlul Misr shine Uqbah ibn Amir wanda yake jagoranta mutanen Sham shine Fadala ibn Ubay to da suka fito suka hadu zuwa wannan yakin to sai a gona mutum a cikin gurin yakin kawai ya yi kulin kubura kawai ya shiga cikin kafirai yana tara suna taranta sai mutane suka fara ihu suna cewa subhanallah alqa bi yadihi ila tahluka ya jefa kansa da kansa zuwa ga halaka su abin da kafin ta kenan abin da kafin ta kenan tun daga rundunar yaki ta faru kawai ya je ya fada yana tara ana taranta ya jefa kansa zuwa ga halaka فقال ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري سيتي يا ايها الناس يا كمتاني انكم لتتاولون هذه الايه على غير التاويل كنا فكر وان الايه با يد فكرت تتكه با وانما نزلت فينا معشر الانصاري وان الايه تاتوكني اكن مومتان المدينه ان لما عز الله دينه وكفر ناصروه قلنا فيما بيننا مومتان المدينه لما كجوبا ماذا اي ان الله يا دغ الدين bayan yanzu Allah ya daga addini masu taimakon addini ma yanzu sun yawaita sai suka dawo junan suka yi shawara suka ce law aqbalna ala amwalin fa amwalina fa aslahnaha kun san me ya kamata mu daina wannan jihadin tunda yanzu an samu masu yi da yawa mu ko mu koma mu ƙara tattalin zuciyarmu mu gyara ta to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila taluka daina jihadin za ku ku koma gida ku zauna shine halaka ku daina ce da zuciyar ku daina yin jihadi ku koma ku zauna shine halaka shi sai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka ina fata zan fahimci aya sai Allah ya ce wa afu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son bayin da suke kyautatawa duk abin da zai raba ka da gwagwarmayar addini ka koma wani guri ka zauna to wannan abin halaka ne dan wannan da'awar da kake gani mutane 5-10 su tare a gaban ka karantar da su ko wani bai dauka ba wani zai dauka ko wani bai aiki da shi ba wani zai aiki da shi sannan ku zo ku haɗu da mutanen ma wanda in baka zo kana da'awar kana karantarwa ba lalle bane ku zo ku haɗu to barin wannan harkar to halaka ne kisa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka daina ciyar da dukiya a hanyar Allah da daina yin jihadi domin yada kalmar Allah to wannan shine halaka duk lokacin da ka wayi gari kaga baka gwagwarmaya yada addini baka ciyar da addini gaba ta hanyar abin da kake samu to daga lokacin ka fada cikin halaka domin duk abin da kake samu shedan dama ai shedan ba zai baka karin da yin abin arziki da dukiya kama الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كل نجر الجماعة إن كبائر ذاكرتها إن كبائر ذاكرتها amma da zaka daukowa kanka taimakon addini to kai kuma Allah sai ya taimake ka. So da yawan mun zo zamu iya taimakon addini ba sai an zo an yi shela an ce ana neman taimako. Amma wani mutum ya ji a ransa cewa ni zan yi abu kaza ne a rayuwata don taimakon addini, kamar yadda malami zai ce ni na ɗauki karantarwa ita ce hanyar da zan taimakawa addini. To tambayar da zan mana duka masallacin nan yanzu, me kake yi da dukiyarka da kake samu wajen taimakawa addini? Wani ƙoƙari kake yi wajen addini ya ci gaba? Duk wanda yake da wannan amsar ma da Allah ya shi, duk wanda bai da wannan amsar kuma ya gyara. Kuma kar ka ɗauka ce ka zama mai kuɗi kamar wani, kar ka ɗauka sai ka zama mai kuɗi kamar wani. A'a, misali ka samu naira 100 za ka iya taimakon wani ko ka taimi addini da naira 10 me yasa ba za ka ba? Me yasa makotin Kano ne suke kwana da yanzu? ‘Ya’yan makotin Kano ne ba sa zuwa makaranta? Ka rage? Ai akalla a cikin lungun ku yara 10 ne ba sa zuwa makaranta saboda iyayen su ba su da shi. Me yasa ba za ka ɗauki guda ɗaya ba? Dan in an zo lissafi kar a ce 10 a ce 9. Kaga daga nan an san alaji. Amma kai ai za su je makaranta da lantuba ka sa su a mota ko a wurin ka kai su ka biya su kuɗin makaranta sai ka kyale ɗayan waɗanda ba su da shi suna gantala akan titi. To sai ɗanka ya gama zuwa yi karatun su kuma waɗannan yaran su ma za su koyar da shi gantalin da ka koya akan titi. Na ka wutar sai kai ɗanka ka yi ya je makaranta ba zai je ba saboda abokansa ba sa zuwa. Na tare a wata unguwa kamar shekara ɗaya da wata nuna sanin suka da suka wuce. Wani rufe na ga akwai wasu yara, yaran suna da tarbiyya suna da hankali. Amma mahaifinsu ba ya iya kai su makaranta. Sai na ce to a tambayo min iyayensu ni zan kai su makaranta. Haka na ɗauke su na kai su makaranta. Yanzu ɗaya daga cikin yaran ko aski zai yi ni ne babansa guri na zai zo. Ko wani abu zai yi guri na zai zo. Kuɗin makaranta kullum gida na zai karɓa. Ko ban taɓa jin naci baya ba. Hatta ɗinkin sallah da nake wa yara yanzu haka yaran nan duka na zo musu ɗinkin sallah sai dai su jira sallah ta zo ta. Ko ba abin da ya rage ni to kai me yasa ba za ka yi ba? Saboda in kake ma ba za ka kai su ko ba za ka kai su dan Allah ba kai su dan yaran su zauna akan tafarki na daidai. Abin da ya sa su ba su je ba kila iyayensu ba su damu ba kila iyayensu ba su da wadata. Kai kuma ka damu Allah ya sa ma damuwar ‘ya’yanka su karatu kuma Allah ya sa ma damuwar wato damuwar karatu kuma kana da hali. Me yasa ba za ka taimaka wanda ba shi da shi ba? Dan Allah idan wani maƙiyacinka yana da hali ya ƙima irin wannan taimakon ba ka ganin cewa za ka ji cewa bai kyautata ma ba to kai me yasa kake mutane rashin kyautata? To irin wannan abubuwan za mu gyara sai mu so juna. Malam Jabir shida ne da abin da zai ce ran da za mu taho mutanen da suke ungomu zuwa suke bakin mota ta kakaya a debo kaya na ta samu a debo na kaya na samu kai sallama da su nake ga gidana nan na bane. Me yasa ba za ka yi wannan mu'amalar da mutanen da suke tare kuma har in koma gida ana kira na kaza ya faru kaza ake ciki har yau ba a gaya mun matsala ba? Masallaci za a yi sallah za a yi tarawih ungomar ƙarshe ta zo za su yi tahajjudi. Ina da yaro da abokansa duka aran mumini su suke yin kayansu. In ka tallafi yaran wani sai Allah ya tallafa wa naka. In ka tozartar da ‘ya’yan waɗansu sai Allah ya kyale ka da ‘ya’yanka. Allah ta’ala ya sa mu dace. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.